بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma badu ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi daren litinin wanda yau ya yi daidai da 1 ga watan sha'ban watan 8 a musulunci yau hijira na da shekara 1445 daidai da 11 ga watan 2 miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Salim Lengi a nan unguwar Buba Shango a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam littafin babban malami Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya basu manta ba masu kallon mu kai tsaye da kuma masu kallon mu ta kafafan yaɗa bayanai na zamani a makon da ya gabata Allah ta'ala ya kawo mu ƙarshen kitabul buyu littafin da ya magana kan cinikayya Allah ta'ala ya sa mun ga ƙarshen shi a makon da ya gabata da kuma irin darussa da muka fa'idanta a wannan littafi na kitabul buyu da cinikayyar da aka haramta da yarjejeniyar da ta halatta da haya da jingina da sauransu duka malam ya yi kokarin kawo hadisai masu munasaba da wannan a yau kuma insha Allah kai tsaye zamu tashi kitabun nikah a shafin littafi na 63 kitabun nikah wannan kuma shine darasin mu na 38 a wannan littafi insha Allah kitabun nikah littafi zai magana game da auratayya ini annikah tunda Allah ta'ala yana cewa fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulasa wa ruba ku auri abin da ya dadi gare ku cikin mata mathna ko ku auri biyu inda hali ko uku uku wa thulasa ko hudu hudu shine wa ruba fa in kibtum Allah ta'adilu idan kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba sai Allah ya ce to ku tsaya da guda daya ko abin da damun ku ya mallaka ana fahimta kalmar annika shine auratayya wata kullin alaka ce da Allah ya yi da kansa tsakanin bangaren mata da bangaren maza bisa wa'ansu sharuɗi da ita shari'a din ta sanya Allah ta'ala daga cikin hikima ta auratayya da malamai suka fitar shine akwai baka nasrul insan ala wajhil ard akwai tabbatuwar jinsin dan adam a bayan kasa auratayya ce ta sa aka same mu duka aka samu kasa da mu daga nan har zuwa alkiyama ba dan auratayya ba da yanzu jinsin dan adam iya nema ya kare a bayan kasa to daga cikin hikimar auratayya akwai wannan daga cikin hikimar auratayya akwai ulla zumunta tsakanin wancan bangaren da wannan bangaren bangaren miji da bangaren mata ana yin auratayya kuma wani sabon zumunci ya kullu da ƴan uwantaka da abin da ya kama da wannan to ita waccan ibada ta auratayya shari'a ta sa mata sharadi akwai abubuwan da dole sai an cimma su auren yake yiwa la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidi adl ma'aiki yake cewa aure bai yiwuwa in an zo kulla shi har sai an gabatar da sadaki ga wanda za a aura sannan da wali da zai ba da auren ita ma'auraciyar sannan kuma da shiruwa kalla mutum guda biyu zuwa sama to wannan su ne idan an zo fagen daurin aure sai wannan sun tabbata ga sadaki ga wanda zai ba da auren ainihin kuma ga wanda za su shaida an yi wannan aure idan wannan ta faru bayan yarjejeniya a baya ta iya so tana so da amincewar mahaifan da sauransu to duka wannan shine abin da aure yake bukata to sai malik ya cewa akwai hadisi na farko a babin alittafin kai kuma hadisi na 317 alittafin malik ya cewa an abdullah bin mas'ud daga sahabi abdullah bin mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'asharal shabab ya ku taron matasa taron samari ashabab jam'i ne shab shabun shine saurayi guda daya shabab kuma jam'i to bazan Allah iya kiran matasa samari na musulunci sai yake cewa da su malista ta'amin kumul ba'a ta falita zawaj duk wanda ya samu mallakar ba'a ita wannan kalma ta ba'a ita ma malamai sun yi ta kokarin fassara ta da yaran da za a gane wa an su suke cewa ba'a shine mallakar sadaki wa an suna cewa ba'a mallakar hanyar da zaka ciyar da wannan mata taka hanyar sana'a ko mun kankantarta haddade irin maganganu da malaman luga suke game da wannan kalma ta ba'a to amma malamai sun ce ba'a shine ka kai isa auren da kuma sharuɗan da auren yake bukata ka cimma musu har in kai wannan to ka mallaki ba'a ba'a baya nufin tarin kuɗi ko tarin mahalli ko wani abu makamantan wannan ka kai auren kuma ka mallaki abubuwan da auren yake bukata a lokacin to duk wanda ya mallaki wani injima'i kin Allah falita zawaj ya je auren shi kawai fa innahu aghaddu lil basar domin shi yin aure a musulunci shine mafi alkhairi game da rinzi idanu tunda can an cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a faɗa muminai maza su rintsi idanuwansu game da kallon matan da ba nasu ba haka nan a faɗa muminai mata su rintsi idanuwansu game da kallon mazajen da ba nasu ba to kaga har in mutum yayi aure a shari'a to ana ganin ya samu wata hanya ta katange kansa ya samu wata hanya ta rufawa kansa asiri ya samu wata hanya ta inda asirinsa zai rufu shine nan ma ake ke cewa aghaddu lil basar duk wanda ya aure shi ne aka fi sa ran zai rintsa idansa game da kallon matan mutane an fahimta kun ga ashe duk wanda yake da aure har aka ga kuma iya harkokin matan banza to bai biya aure muhimmancinsa ba bai biya aure darajarsa ba kuma bai biya aure haƙƙinsa ba domin nan abin da gabar take nema ta ce shi ne duk mutumin da yake da aure to shi aka fi sa ran kame gabansa daga nansa game da dukkan matan da ba halalin dinsa bane ana fahimta shine fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj kuma yin aure shine abin da yafi katangance farji yafi katangance al'aurarka ba za ka je ka jefa ta gunda Allah ya habrata ba an fahimta daga ahsan daga hisni akwai hisni muslim ko littafin hisnul muslim garkuwa ta musulmi to yin aure kamar garkuwa ce ta farjin dan adam a shari'ance duk wanda yake da aure to ba zai dau al'auran sai je kai ta gunda Allah ya haramta ba sai annabi Muhammad yake cewa sallallahu alaihi wasallama wa man lam yastati' duk wanda ba shi da ikon yin aure bai mallaki abubuwan da auren yake bukata ba to sai ma aiki yake cewa fa alaihi bi saw fa alaihi din ismu fi ila amr ne ma'ana ya je yi ta azumi ma'aikin Allah ya baiwa matasan da ba su da halin aure umarni su je su yi ta azumi har ma ya ce fa innahu lahu wija domin shi azumin agun matashi kamar abu ne wanda zai rage mai sha'awa an fahimta azumi iya daukewa dan adam sha'awar yamace a lokaci da yawa to sai ma'aikin Allah yake cewa maimakon ka tsaya sha'awar yaya mata ta dame ka har ma an kai wasa shedan ya je jefa ka cikin aikin haram to ka ci gaba da yin azumi kawai domin duk mai yin azumi ana sa ran zai iya mallakar gabansa kuma azumin zai shagaltar da shi game da wani abu daban so daga wannan shawara ce mai yake baiwa matasa a musulunci wanda ba su da ikon yin aure kuma ka ga riba biyu kenan ga ladan azumi kuma ga kaiwa kanka garkuwa ka sa garkuwa tsakaninka da shedan ba zai ja ka ingiji ka zo ga fadawa haram ba ana fahimta kuma azumi iya cikin ayyukan da suke tarawa dan adam lada a gun Allah domin ma'aikiyar Nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumin yini dai dan Allah ka azumci yini daya azumi kwaya dai kai dan Allah wannan azumin zai iya jawo ma sanadiyar Allah ya nesanta fiskar ka daga wuta tsawon shekara 70 azumi kwaya daya kuma a wadin kun yake cewa asawmu li wa ana ajizi bihi Allah yake cewa azumi nawa ne in dan adam yayi azumi to ni ne san irin sakayyar da zan yi masa ana fahimta to saboda duk wanda Allah ya taimake shi da rayar sunnar azumi to babu shakka Allah ta'ala ya mai tagoma shi kuma Allah ta'ala ya so shi da alkhairi masu yawa akwai bayin Allah da dullikin da alkhamis ba ta wuce su duniya suna azumtar wannan wannan alkhairi ne akwai bayin Allah da kuma ayyamul bith ke azumta 13 14 15 na kowane wata suna yi wasu bayin Allah azumin munasabat suke yi kamar azumin wannan al-Muharram da 19 da irin 6 Shawwal da irin su yawmi Arafa wasu bayin Allah Allah ya hore musu duk azumi na munasaba suna kokari yin shi wasu kuma suna nan daga Ramadan sai Ramadan wani iya na rabansa da azumi tun bara din da ya zuga Ramadan din ya matso iya ta fargaba ana fahimta so daga wajibi ne musulmi ka sabarwa da kanka azumi musamman na munasabat din nan musamman ka daure ka dingin azumi uku a duk wata ma'aikin Allah yana ce duk wanda ya dau wannan to kamar kullun azumi yake a rayuwarsa kullun ladin azumi ake rubuta masa kuma azumi iya ƙara lafiya iya ƙara lafiyar jikin dan adam iya samun waraka daga cututtuka da yawa ana fahimta so daga ma'aikin Allah iya bawa matasa shawara wanda ba su da ikon yin aure su je su yi ta azumi domin azumin zai zo musu da alkhairi daga cikin alkhairan akwai dauke musu sha'awa ballantana ma shi dan yaje ya aina shirin jaye su hadisi na gaba daga Anas bin Malik radiyallahu an Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa annan nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ansu jama'a sune nafar wa ansu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun tambayi matan manzon Allah iyayen mu'minai sun zo sun tambaye su an amlihi fi sirri manzon Allah wani aiki yake a gida an fahimta suna tambayar ma'ai suna tambayar matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah me yafi a gida a koyi idan ya baro masallaci ya baro cikin sahabbai ya dawo gida to wani aiki da wani aiki manzon Allah yafi aikatawa ana fahimta sai su matan ma'aikin Allah suka fadawa sahabbai waɗannan da suka zo tambayar abinda ma'aikin Allah yake a gida na ayyuka na alkhairi suka fada musu abubuwan da manzon Allah yake yi ana fahimta manzon Allah yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to da waɗannan bayin Allah suka ji qala ba'dhum sai ɗaya daga cikin su yace la atazawwaja an-nisa ni ba zan taba yin aure ba haka zan zauna tunda ma'aikin Allah an ce iya raya da rare iya kaza shi da Allah ya mai gafara gaba da baya saboda kai ni ko aure ma ba zan yi ba zan dumfafi ibada kawai ne tai haka ɗaya daga cikin waɗancan mutane ya faɗa wa qala ba'dhum ɗaya daga cikin su yake cewa la a'kulu lahma ni kuma alƙawarin da nayi wa kaina ba zan ƙara cin nama ba har abada kawai zan dinga cin dibino da ruwa da abin da ya sawaka na samu damar yi wa ubangiji na bauta wa qala ba'dhum ɗaya daga cikin su yace la anamu ala firashin ni kuma nayi alƙawari ba zan taɓa kwanciya a shimfiɗa da nayi bacci ba kullun ina tsayuwar dare sai dai in bacci ya ci ƙarfi na nayi a zaune kowanne daga cikin uku nan ga abin da yi ɗaya ya ce ba zai aure ba ɗaya ya ce ba zai ƙara cin nama ba ɗaya ya ce ba zai ƙara bacci a kwanciya a shimfiɗa ba domin sun ji yadda ma'aikin Allah yake ƙoƙarin ibadacin gidansa ana fahimta fa balagan nabi sallallahu alaihi wasallam zalik sai wannan labari ya je sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa an sun zo gidanka sun tambayi iyalanka irin ibada da kake a gida sun ba su labari to ga irin alƙawarin da suka yi ɗaya ya ce ba zai aure ba ɗaya ya ce ba zai ƙara cin nama ba ɗaya ya ce ba zai ainihin ƙara kwanciya ya bacci a kwance ba hakan ya sawa manzon Allah aka faɗa masa fa hamidallahu wa asna alai manzon Allah sai ya tashi ya gode wa Allah ya yabe shi ma'ana ya kutubatul haja kenan ya sanya sahabbansa a gaba har su waɗannan guda uku wa qala manzon Allah yace ma balu aqawamin me yake damun mu an su mutane ne me yake damun su qalu kaza wa kaza wani a cikin su yace kaza wani a cikin su yace kaza wani a cikin su yace kaza ana fahimta ma'ana iya ne ma yace wani dalili ne za su faɗi wacce magana me yayi zafi zaka ce ba za ka ƙara yin bacci a kwance ba me yayi zafi zaka ce ba za ka yi aure ba me yayi zafi zaka ce ba za ka ƙara cin nama ba me ya kai su faɗar wannan magana me ya kai su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa lakin usalli wa anam su kansu waɗannan mutanen su ji su ƙara ji ni in ji manzon Allah iya cewa ni ina sallar dare wani lokacin kuma ina kwanciya ne bacci an fahimta usalli wa anam ina yin sallar dare wani lokacin kuma ina kwanciya ne bacci na wa asumu wa aftir wani lokacin kuma ina azumin nafila wani lokacin kuma ina kin yin azumi na yadda cin abinci na wa atazawwaju nisa kuma ina da mata ina auren mata na ga sunan har yake ce fa marragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya nuna baya kwadayin sunna ta baya tare da ni an fahimta ashe ka ce wai ibada ce ko ustazanci zai hana ka yin aure ahe ba sunna bace ana fahimta ko ustazanci ne zai sa ka ce kai ka daina kwanciyar dare kullun kana tsaye ahe shi ma ba sunna bace tunda wanda yazo da sunnan ya dakatar da abin ya ce ba haka ake yi ba a wani hadisin yake cewa idan ka iya da haƙƙi gare ka ka bashi gangar jikinka tana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi haka ma kin Allah ne sahu komai akwai haƙƙinsa a tattare da kai kowane haƙƙi kai kokarin ajiye shi so daga ma'aikin Allah ya rushe waccan da awata su yace kai kai baccin ka wani lokacin ka tashi kai ibadarka kai kuma ainacin ka aure ma kai aurenka aure ba zai hana ibada ba kai kuma wani lokacin ka yi azumi wani lokacin ka ajiye wani lokacin ka yi azumi wani lokacin ka ajiye sai manzon Allah ya daidaita musu tunaninsu an fahimta dama daga cikin aikin da manzon Allah ya zo da shi akwai moderation na abu abu ya daidaita shi idan ya yi ƙasa da yawa ya ɗago shi idan ya yi sama da yawa ya yanke shi ana fahimta kaga su sun ɗau abin hai ya yi yawa sun tsananta wa kansu sai manzon Allah ya ce ba haka ake yi ba wanda kuma suka kasalance suka ragwance sosai sai manzon Allah kuma ya ɗago su a musulunci haka ake yi shi musulunci baya son zurfafawa sannan kuma baya son yin abu kuma bayan baya baya so shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka ne na saku al'umma wasadan tsakatsakin al'umma al'umma ce mai yin abu tsakatsaki shi yasa ma'aikin Allah yake cewa ba a taba ban zabi ba ga abubuwa guda biyu face na dau abin da yake shine daidai ba can kololi ba ko ba abin da yake kasan kasa ba ana fahimta kaga wannan shine gyaran aqida har yanzu da iyaye malamai za su ƙara farkawa su ƙara ijtihadi akan nasu to akwai waɗanda suke buƙatar gyaran aqida akwai wanda suka ɗau musuluncin yayi yawa san ɗauke shi da zafi aina akwai kuma kasalallu wanda akwai kasalallu cikin addini wanda su kuma rauninsu yayi yawa kaga daga cikin aikin da malamai ya kamata su sa a gaba su dinga kula da halayyar mutane wannan waɗanda suka ɗau abin da zafi sai a sassake su waɗanda kuma suke tafiya bayan baya sai ƙwarin kuma jawo su yi gaba gaba wannan kuma ya tabbata lokacin da yake zagayawa a garin Madina sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce ta gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai ji iya sallan dare amma karatunsa ƙasa ƙasa yake ya rage volume sosai sai ya zagaya gidan Umar sai ji iya karatu amma kuma iya ɗaga sautinsa sosai da suka zo majalisi bayan gari ya waye sai yake ce Abubakar na wuce ta gidanka kana sallah amma na ji muryanka tana ƙasa ƙasa me dalilin haka sai yake ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda nake ganawa da shi iya jin abin da nake fara an fahimta Allah da nake sallan dan shi to iya jin abin da nake sai ce kai kuma Umar na wuce na kana ɗaga sautinka a sallah me faru me yasa kai haka sai yake cewa ya rasulullah ina haka domin na kori shedanu da suke kusa da ni sannan kuma na tayar da masu bacci shine dalilinsa sai yake cewa kai Abubakar ka dan ƙara sautinka yayi ƙasa da yawa kai kuma Umar ka rage yayi sama da yawa kaga manzo Allah sai daidaita su kai ka dago kai kuma ka sauko wannan iya cikin aikin da ya kamata duk masu da'awa su mai da hankali kansa, don domin idan wannan biyun suka rinjayi ɗan Adam, to ba zai yi aikin da musulunci yake so ba. Wani lokacin maimakon ya yi wa musuluncin aiki kuma yaƙar musulunci yake bai sani ba. Don in zafi ya yi yawa a addini, tukuran mutane ake yi. Kuma aiki na ce bashiru wa la tunaffiru, kullum ku zamto masu albishir, kar ku zamto masu korar mutane, ku zamto masu sauƙi, kar ku zamto masu matsawa mutane. Ma'aikin Allah ya faɗi wannan a gura bai da yawa. Saboda haka duk wanda suka ɗau abin da zafi, iyaye malamai a yi ƙoƙarin daidaita musu aƙidarsu. Sannan kuma ragwage kasalallu wanda ga sunan musulunci ne a baki kawai, to a yi ƙoƙarin zaburar da su, a hanzarar da su, su ɗago daga wannan raunin da suke. Idan an samu wannan za a samu daidaito a musulunci. Kowa sai ya yi musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah a kansa. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shi ne abin da ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, duk wanda baya kwaɗayin sunnata to baya tare da ni, inji manzon Allah. Siran Allah da aminci ta buta gare shi. An Sa'ad bin Abi Waqqas, daga Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ta'ala ya kare da shi, kale yake cewa radda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala Usman bin Mad'un at-Tabattul. Akwai wani ana ce masa Usman bin Mad'un, shi kawai yace ba zai aure ba, ina Tabattul shi ya kaura cewa mata gaba ɗaya ba shi ba mata. Ana fahimta? Wannan kawai ƙidda ne ɗauka, shi kawai ba zai aure ba domin aure zai iya hana shi ibada. Yace shi ba zai taɓa yin aure ba, to da manzon Allah ya ji labari sai ya dawo da shi daga wannan ra'ayi. Shi ne radda ɗin kenan. Da ya ɗau wannan aƙidar shi ne ra'ayin, sai manzon ya dawo. Wannan ba a gidan musulunci ba ne. Ka dawo ka nemi mata ka yi aurenka kawai. Ana fahimta? Walau azina lahu laktasaina. Sa'ad yake cewa da dai manzon Allah ya baiwa Usman bin Mad'un umarni ya ci gaba da wannan aqida ta tabattuli, kauracewa mata da kin aure kwata-kwata, da manzon Allah ya bashi doka ya yi, to da mu ma mun fide kanmu, inji Sa'ad, da mun ragewa kanmu sha'awar mata, kamar mun cirewa kanmu sha'awar, shine iftiya laktasaina. An fahimta? Da mun yi wa kanmu wani abu da zamu daukewa kanmu sha'awar ya mace. At-tabattul shine tarkun nikah. Tabattul shine mutum ya kiyin aure kawai, shine tabattul. Ya zama na yi ta zama da ya aure ba balle tana ya haihu. Wa minhu qila li Maryam alayha salam al-batul. Yasa ake cewa nan Maryam alayha salam batul, domin ita ba ta taba yin aure ba. An gane ko? Ba ta taba yin aure ba nan Maryam. Allah ta'ala ya kara mata yadda. Hadisi na gaba daga Ummu Habiba بنت أبي سفيان. دك أم حبيبة بنت أبي سفيان. الله يكاري داري إتا. وانا إتا ما ترمزان الله صلى الله عليه وسلم وانداك أور أوران تأحبشا غرين الجاشي. أنا قاني وا لو كتن داك هجرة تفركوز وحبشا دك مدينة دك مكة. مجنتا ييريدا يبر مسلنج. إتا كمتا چي بذات بيجوا. Ba za ta koma kafirci ba. Tana nan tana zaune, kawai sai manzon Allah ya aiko da gare maka iya son aurenta in ta amince. Aka ɗaura auren a Habasha, Najashi ne ya wakilci manzon Allah ya karɓa masa aure. Ana fahimta? Aka ɗaura mata aure, aka mata sadaki a can, sannan kuma suka dawo gare maka. Wanda ita ce Ummu Habiba, ita ce Ramla kenan, Ramla bintu Abi Sufyan. Ana fahimta? أنها قالت يا رسول الله تجي يا مائكين الله إن كي أكتي ابنة أبي صفيان ما زال كأوري أرواتا مانا أنغاني هو كأوري أرواتا إرغيدان أبي صفيان كأوري تي أرواتا تي ما زال أوري تا كأوانا باتا دي كيشي جينا هو باتا دي كيشي تكي تي ما زال كأوروان تي أرواتا مانا أنغاني هو Sai manzon Allah ya ce mata au tuhibbina zalika, yanzu kina son haka? Da gaske ki faɗa a ranki har ga Allah kina son na auruwanci ƴar uwarki? Fa qultu na'am, tace kwarai da gaske, da gaske ne ya manzon Allah. Lastu laka bi mukhliya,
tace ni ba marowaciya bace ai ni ba mai tsananin kishi bace ba zan marowarka yin aure ba a ni ba na wannan layin in ji ramla wa ahabba man sharaktani min khairin fi khairin ukti tace kuma ni wanda nake so mu yi tarayya da ita ga alkhairin zaman gidan miji to yar uwa ta ce yanda nazo na samu alkhairin zaman gidan miji ita ma ina so mata wannan alkhairin kun ga layu min ahdukum go hatta hibali akihi ma hibali nafsihi dama dai mata suna jin wannan hadisin an gane ko fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam inna zalika la yahillu li na auri yar uwarki da kuke uba dai wannan bai halatta gare da mu domin qur'ani ya ce wa antajima ubaydal ukutaini illa ma qad salafa ka hada yan uwa mata biyu wanda suke uba daya ko uwa daya ko uwa dai uba dai to a musulunci ba amma da can an yi amma musulunci da yazo sai ture wannan al'ada in ka auri wance to ba za ka auri kanwarta ba ba za ka auri addarta ba amma in rabuwa ce aka yi ko mutuwa to zaka yi auren kuma amma ka hada su a lokaci ɗaya kowace a matsayin matarka ba zai yi ba ana fahimta yasa yace wannan kan ba zai yi ba koda ina so koda kina so to musulunci bai halatta mana ba an fahimta shine haka bai halatta gare ni inna zalika la hilli qalat sai ta ramla ta ce fa inna nuhaddisu annaka turidu an tunkiya binta abi salama sai ta ce mun ji labari kamar kana neman auren yar gidan abi salama ana ganewa fa qala bintu ummi salama yar gidan ummi salama mun ji labarin kamar zaka aure ta qultu na'am sai manzon Allah ya ce eh fa qala yace law innaha lam takun rabibati fi hajri ko fi hijri ita fa wannan bintu ummi salama din rabiba ce a daki na ma'ana na auro uwar ta agula ta ce kuma qur'ani ya ce in dai ka auro uwar mace ba za ka aure ta ba an fahimta wa rabaibukum allati fi hujurikum allati dakaltum bihinna har in ka auro mace ta taro gidanka to yatta ta haramta gare ka ba za ka aure ta ba tana cikin matan da qur'ani ya zayyana ba za ka aure su ba an fahimta amma an ce allati dakaltum bihinna matan da kuka aure suka taro gidanku amma fa in lam takunu dakaltum bihinna in ka auri uwar bata tare ba ba a kusanci juna na auratayya ba auren ya lalace to zaka iya auren yar kuma in kana so in tana so an gane ko shine qur'ani yake cewa fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum har in ba ku tare da iyayen ba to za ku iya auren iyayen wannan ba laifi a musulunci amma har in dai uwar ta tare to shikenan wannan iya ta zama haram ba za ka aure ta ba kamar yadda musulunci ya zayyana to sai manzon Allah ke ce ita fa wannan da yake faɗa na aure ta mata ba na aure ummi salama in ji manzon Allah kuma yatta ce ta zo da ita gidana a matsayin agola saboda ka tunda na aure uwarta ita kan ba zan aure ta ba ana fahimta ma halalli wannan bata halalta na aure ta banje manzon Allah innaha libnati aki min arda'a kuma ɗayan biyu halau bayan haramcin farko ita agola ta ce na aure ta mata sannan kuma yar dan uwana ce da aka shayar da mutare domin babanta suwaybatul asliniya ta shayar da su da hidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wa aba salama ko kuma arda'atni wa aba salama suwayba manzal ki ce suwayba bai wadda abu lahabin ya yanta ta to ta shayar da mu da ni da aba salama babanta kenan a fahimta kuma idan kuka sha mama ɗaya da mutum to yassa kanwarsa duk sun haramta ka aure su a fahimta shi yasa ma'aikin Allah ke cewa shayarwa tana haramta abinda haihuwa yake haramta na auratayya su kuma can larabawa da suna da wani al'adar sai a haɗa wa mace yara wajen uku hudu biyu tana shayar da su wani lokacin sana'a suka mai da abu wani lokacin kuma a idan ita wannan ɗin tana da basira 'ya'yanta masu hazaƙa ne to sai a ji a nemi izini ko alfarma ta shayar ma da danka domin zai dauko hazakarta ana fahimta wasu kuma sun mai da abin sana'a su zo gari su dinga neman wanda za su shayar to ita soyibatul aslamiya tana cikin waɗanda suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta shayar da aba salama baban ita wacin da ake cewa manzon Allah ya aure ta kaga abu na farko ya aure uwarta abu na biyu kuma babanta sun hada shayarwa kaga wannan tudu biyun duk zai hana ya aure ta abin tambaya shine ya ce sun sha mama ɗaya da babanta kuma baban nata ya auri mace ko manzon Allah ya aure ta kun fahimta ba ku fahimta ba kun fahimta to ita wannan da ita Ramla take ji ta ji labarin manzon Allah zai aure ta ko iya neman aurenta he ce na farko dai ita agwala ce a gidana na aure ta mata aure ba zai yi da ita ba abu na biyu babanta mahaifi mun hada shayarwa da shi ai mata mace dai ta shayar da mu shi shi ma wannan iya cikin abinda zai haramta ni aure ta domin kamar iya ce a guna an fahimta amma kuma manzon Allah ya auri wannan matar wanda aka shayar da su din tare kun fahimta to shi akwai haramci ko babu babu ko baya rai ko ba sa tare to ala ayyati hal shi dauke ma shayarwar ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke da mutum uwa da ƙani to ya halatta idan ya saki mace ga aure ta ya halatta ba haram bane an fahimta uwa zai iya auren matar ƙani ƙani zai iya auren matar wa ko ma ba mutuwa aka yi ba ya kace kai a shari'a muke magana ai shari'a ba ta haramta wannan ba shari'a ba ta haramta ba wai ba sai an mutu ba idan har uwa ya saki mace kai kane uwanka yayi kwari kaga za ku daidaita za ka je kawai ka ce domin daidaita kawai ba matsala amma za ka sha kan lokam amma a shari'ance hakan ba haramu bane a shari'ance wa ya auri matar kane ko kane ya auri matar wa in wani an zura bu amma halal ne balantana kuma mutuwa to shi Abu Salama ya rasu da Abu Salama ya rasu sai manzon Allah ya aure matar kaga a shayarwar da aka musu mace ɗaya ta shayar da manzon Allah da shi Abu Salama ba zai haramta ya aure matar sa ba kamar yadda ƙani yauwa kamar yadda ƙani ba zai haramta ya aure matar wa ba ko ƙani ba zai haramta ya aure matar ƙani shi ba an fahimci wannan to wannan shine sai ma'aikin Allah yake cewa ita kuma abu na biyu mahaifinta Abu Salama soyibatul aslimiyya ta shayar da mutar da shi fala tarda anna alayya banati kunna wa akawati kunna to sai manzo Allah ya ja kunnan matan sai ce daga yau kar ku ƙara bujiro mun da ƴan uwanku ko ƴaƴanku na aura wannan magana ta tsaya daga nan kawai kar mata mata daga cikin mata ta bujiro mun da wance kanwarta ko wacce ita ta ce na aura a'a kai ku shiru da wannan magana qala urwa urwa yake cewa urwa tabi'i ne wa suwayba maula li abi lahab ita suwayba baiwar aba lahab ce aba lahab kuma dan uwan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da abdullahi mahaifin manzon Allah da abbas mahaifin abdullahi dan abbas da aba talib mahaifin aliyu bin abi talib an gane ko da hamza an gane ko da hamza da wannan da safiya duk uwa ɗaya uba ɗaya suke da manzon Allah mahaifin manzon Allah da wadannan wannan lissafo duk uwa ɗaya uba ɗaya suke an fahimta baban su shine Abdul Muttalib shine baban su baban Abdullahi mahaifin manzon Allah baban Abbas baban Abu Talib baban Aba Lahab baban Safiya duk shine mahaifin su abai ana fahimta to sai yake cewa shi Abu Lahabin shine yanta Suwayba ita kuma ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da can bai wasa ce an fahimta sai yake cewa kana Abu Lahab atakaha Abu Lahab ne yanta ta fa ardaati annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab lokacin da Abu Lahab ya mutu uriyahu ba'd ahlihi bi sharri hibatin sai wa'ansu daga cikin iyalansa suka yi mafarki so ga shi a cikin mummunan yanayi an gane ko bi hibatin hini alhali kenan saka ganshi a wulin yanayi qala lahu a cikin mabarkin suke cewa da Abu Talib ma zalakita bayan ka mutu da me ka hadu ne me ya same ka bayan mutuwarka qala abu lahab yace lam alqa ba'dakum khairan wallahi tunda na mutu na barku ban taba haduwa da wani alkhairi ba gaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati suwayba sai dai yanta suwayba da nayi dalilin wannan yanta wato ta sa an shayar da ni abin sha sau daya amma inda an ce kuma darajar ta shayar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya jinjina wannan aikin da Abu Lahab yayi shine daga mutuwarsa bayan azabar da yake yake kafiri da musulunta ba to an shayar da shi ruwa sau ɗaya haka dalilin wannan aikin kamar yanda ya gani a farke yake fada wa su daga cikin iyalansa asira suka ce a lokacin da aka ce an samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fada wa Abu Lahab aka ce matar dan uwanka ta samu juna biyu dan uwansa Abdullahi kenan sai shi tuna yi alƙawari in dai ta haifi ɗa namiji zan yanta baiwa da aka zo aka bashi labari cewa ai in matar dan uwanka ta haifi ɗa namiji sai shi to suwaybatul aslamiya na yanta ta an gane ko kamar kaga ya ji daɗi ya yi murna haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna farin cikinsa har ya wani aikin alkhairi to wannan abin ne yake bibiyarsa an ce lokaci haka in ya sha azaba ya sha azaba a wuta za a shayar da shi ruwa sau ɗaya an fahimta domin wannan aikin dai Allah ba zai sa ya tafi a banza ba saboda kai wa manzon Allah hidima da sunnarsa aiki ne Allah yake karɓa kai tsaye Allah yake karɓa aikin kaga shi dai kafiri ne wannan kafiri ne ya mutu ba a musulunci ba amma wannan aikin da ya yi to kamar za ka ce Allah ya karɓe shi kenan tunda iya samun wani relief iya samun wani sauƙi duk da tsawon lokaci iya ɗan samun wani shan numfashi mai daɗi a ƙarƙashin wannan aikin da ya ci wuta an fahimta shi ma Abu Talib ɗin ɗan uwan baban manzon Allah ɗin babansa yana da radiyallahu anhu shi ma ya mutu ba musulmi ba amma shi ma yanda ya so manzon Allah ya masa hidima ya ba shi kariya an ce shi ma akwai wani sassan jikinsa da wuta ba za ta ƙora ba domin me domin ya yi wa manzon Allah hidima ya ƙaunace shi ya ba shi kariya ya masa kaza Allah da ya kaddara dai ba zai musulunta ba haka zai mutu amma dalilin abin da ya wa ma'aikin Allah akwai irin kuma alfarmar da Allah zai masa shi ba sauran dukkan kafirai da za mu su azaba bai ɗaya ba an bai mutuwa nan kaga lalle ilallah yi wa manzon Allah hidima ko yi wa sunnarsa hidima to lalle ilallah abu ne wanda kai tsaye Allah iya karɓarsa kawai kai tsaye Allah iya karɓa ka zamto a rayuwarka akwai lokacin da kake bewa sunna tasa a raya sunnarsa a raya ɗabi'unsa a fito da halayyarsa a karanta wa al'umma su gane to wannan iya cikin ayyuka na gaba-gaba da Allah yake karɓa su a gurin Allah kar ka zama to a rayuwanka ka taso ka yi kaza har ka zo ka tafi lahira a ce ka waiwa ya baya baka ga wata hidima da kai wa manzon Allah ko sunnarsa ba wannan akwai hasara a wannan akwai hasara mai girman gaske saboda wajibi ne in dai muna so mu samu alkhairi kai tsaye a gun Allah a lahira to mu dinga kokarin raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fito da halayyarsa ana raya sunnar ana yi hidima game da fahimtar sunnar sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sai ki ce alhiba bi kasri alha almuhmala shine alhal hibatin can da yace ahlihi bi sharri hibatin an gane ko shine alhal kenan hiba alhal suka yi mafarki su ganya cikin wani mafi mummunan yanayi hadisi na gaba daga abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ta bakin abu huraira Allah ya ƙara yarda da shi yake cewa la yujma'a bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'a wa qalatiha mutum baya auren mace sannan ya auri ƴar uwar babanta ita ce amma mutum bai auren mace lokaci dai kuma ya auri ƴar uwar mahaifiyar ita ce khala ba a yi an fahimta yanda ba za ka auri ƴar uwarta ba ƙanwarta ko addarta to haka ne ƴar uwan babanta ko ƴar uwar mamanta ba za ka aure ta ba ana fahimtar wannan kaga wannan domin musulunci nuna mana kunya kuma da tsarin mutunta juna da gwaggo da inna a yi ne gwaggo ita ce ɓangaren uba ko inna ko ɓangaren uwa kenan an gane ko to shi ne a larabci amma ita ce ɓangaren uba kamar gwaggo ɗin kenan kala kuma inna ɗin kamar ɓangaren uwa kenan yawwa ɓangaren uwa nake so in ce to wani duk mutum ba zai aure su ba an fahimta to ai umman ka ce dama ko umman mama mutum ai umman sa ce yawwa umman sa ce kwarai da gaske to musulunci ya ce ba za ka aure su ba an Uqba bin Amir daga Uqba bin Amir radiyallahu an qali ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahaqqa shurut an tufu bihi mastahalaltum bihi alfuruja mafi haqqi mafi sharadi mafi zama haqqi akan a cika wannan sharadin shine sharadin da ya halattar ma da ƴa mace kai mu'amala da ta auratayya ashe ana daura aure ajalan go ma'ana an bata sadakin amma ba a kawo shi ba shine ajalan an fahimta a ce sadakin ta 100,000 misali amma ba a zo da shi ba amma an bayyana to manzo Allah ce alƙawarin da ya fi cancanta ka cika shi shine alƙawarin da ka dauka na sadaki kace lokaci kaza zaka bayar an bai mijin nan kuma wannan yarjejeniyar in an je gun daurin auren idan wakilin miji ya ce an ambaci sadakin ta kaza amma ba a zo da shi ba to za a ce ki za ka wo sai ya fada karshen wata a fadi ranar karshen wata ai tun daga 21 zuwa cikin karshen wata ne yayi sai ka fadi wacce rana a karshen wata ko farkon wata wacce rana rana kaza yau saura kwana nawa ko yau saura wata nawa sai an yi wannan a gaban mutane idan ranar ta kama yau din nan da wani lokaci na safe ko bayan azhar ko bayan magariba sai ka fada sai a rubuta wannan yarjejeniyar zai kawo rana kaza yau ya rage wata kaza ko kwana kaza da misalin lokaci kaza bayan lokaci kaza sai kowa a faɗa masa wani an ɗaura aurensa ajalan amma rana kaza za a kawo sadaki haka ake yi ba wai an ce ajalan kawai tashi za a yi ba a tafi shi lokacin da ya ga dama zai kawo sai ya faɗa to wannan alƙawarin da aka yi to shi ne manzon Allah ke cewa mafi haƙƙin sharadi da ya fi cancanta mutum ya cika shi bayan ya ɗauka shi ne a haƙƙi ko sharadin da aka ɗaura ma aure a kansa ka cika shi kawai kuma a wani hadisin ma'akin Allah ke cewa duk wanda ya ɗaura aure ajalan kuma aniyarsa ba zai biya sadakin ba haka yasa aniyarsa to manzon Allah ya ce idan ya tashi a lahira hukuncin mazina ce za a yi masa wallahi haka manzon Allah ya ce in dai mutum ya ɗaura aure ajalan kuma aniyarsa dama ba zai bada sadakin ba haka ya haidin ɗin abin a zuciyarsa ya ɓoye a yi ta ja a yi ta fama dama aniyarsa bai yi niyyar bayarwa ba to a lahira Allah a layin mazinata zai ta da shi an bai mutuwan nan kamar wanda ya ɗau bashi ne manzo Allah ya ce in dai mutum ya ɗau bashi a zuciyarsa da niyyar ba zai biya ba haka ya ɗauka aniyarsa ba zai biya bashin ba to a lahira a layin ɓarayi Allah zai ta da shi sosai kuwa so daga wannan haɗari ne saboda ka lalle ilalla idan an ɗaura aure ajilan to ma'aikiya ce wannan sharɗin shine mafi cancanta ɗan adam ya cika shi wanda shine ya halattar ba mu'amala da wannan mata kuma idan an ɗaura auren da sadaki ajilan ɗin ko da shekara ne waliyan sun amince ita ma'auriyar ta aminta shikenan za ku ci gaba da zaman ku na aure da mu'amala ku ba wani abu a tsakani sai dai ƙa'ida in wannan lokaci ya kaje ka cika wani alƙawarin kawai shi ne kuma ko da ka sake ta ka biya sadaki ana gane ku ko da kun rabu tsautsai ya sa an rabu baka biya sadaki ba sai ka biya wannan haƙƙi ne kai ko mutuwa mutum yayi ko mutuwa yayi sai ya ɗauki sadakinta a cikin gado kafin a raba mata kayanta shi ne haƙƙi da shari'a ta aji Allah ta'ala ya samu dace hadisi na gaba daga Ibn Umar Allah ta'ala ya kare dare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama naha an nikahi shigar naha an nikah ashigar manzon Allah yayi hani game da auren shigar an gane ku auren shigar shine kamar masanya wa shigaru an yuzawwiju ar-rajula ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu laysa bainahuma sadaq a ce kai kana da ƴa shi iya da ƴa kace aura min yarka ni ma ga yata ka aura amma ba su da tsakanin su kowa ya kama ya tafi da shi kenan to wannan haramun ne mazala ya hana a gane ko yawa ka auri yassa ta hanyar da ya dace ka bada sadaki da amincewa in ta yarda kai ma ka gano yassa kana so ka je ka bi hanyar da yake neman aure ka aura ba haramun bane amma ayyar jejele ce ni ka auren mun ta ka ni in auren matawa amma ba sadaki tsakanin su kowa ya je rike sadakin sa to wannan shi manzon Allah ya hana shine nikahu shigar kenan haramun ne a musulunci bai halatta a yi shi ba an bayyana an Ali ibn Abi Talib radiyallahu an daga Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an nikah al muta'a nikahul muta'ati yawm khaybar wa al-qum al-humur al-ahaliya Ali dan Abi Talib Allah ya kare yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana auren mutu'a shine temporary marriage aure mai lokaci na ya aure ta amma wata guda shine lokacin auren in wannan watan yayin shikenan auren ya mutu ko ya aure ta sati kai ko da shekara ne in dai auren an mai lokaci to haramun ne auren bai halatta yin shi ba shine har yanzu wa an so daga cikin shi a suna yi har yanzu nan ana fahimta sun ce kuma amma banda san zuciya irin nasu ai a cikin sahabban da suka yi da sahabbai ne bayan manzon Allah ya wafati akwai sayyidina Ali radiyallahu anhu akwai shi sun ce su hudu ne basu ridda ba akwai sayyidina Ali akwai Miqdad ibn al-Aswad akwai Salman al-Farisi da ɗayan ko Abu Musa al-Ashari ne ko Abdullah ibn Amr ibn al-As kana su biyun ne sun ce su hudu ne kadai basu ridda ba amma duk sauran sahabbai sun yi ridda bayan manzon Allah ya kuma gala akwai masu aqidar wannan a cikin shi'a to kun ga in har akwai adalci a gunsu waye rawaito hadisi sayyidina Ali ne in dai sun yadda sahabi ne to bai dace a ce an samu dan shi'a dai yau iya aure mutu'a ba tunda wanda suka aminta suka yarda 100% sahabin ne to shine ya rawaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yace ran da aka yakin Khaybar ran nan manzon Allah yace auren mutu'a haramun ne dacin a musulunci an yi shi dacin an yi shi lokacin akwai wahala sahabbai ba su da sadaki ba su da wadata maimakon a bude kofar zinace sai aka ce to an yadda ai wannan auren mai lokaci amma da tafiya ta fara tafiya sai musulunci kuma ya hana wannan auren an fahimta yanzu zaka auri mace ka aure ta da niyyar kuma sai dai mutuwa ka raba ku sai dai kuma Allah ya kaddaro wani abu ba da sani ba da niyya ba an fahimta wannan to ran da aka haramta auren mutu'a shine ran da aka yi Khaybar shekarar da Abu Hurairah ya musulunta kenan an fahimta sannan kuma a wannan shekarar a wannan ranar dacin naman jaki halal ne a ci to a rana ɗaya aka haramta cin naman jaki a musulunci da auren mutu'a aka ce haramun ne kuma duk ɗalibin ilimi mai bibiyar ilimi ya san akwai nasigulo masu kawo shari'a dacin ana abu kaza ana tafiya ce banda abu kaza dacin ana abu kaza a ce banda shi da ba a wani ba ce kuma a ƙara wani abu ke da ma'aikin Allah ya kuma ga Allah sannan musulunci ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati amma lokacin manzon Allah yana nan an cancele wani abu an tabbatar da wani abu an tabbatar da wani an cancele wani abu duk an yi wannan an bi wannan a hadisi na gaba daga shi Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunkahu la ayyum hatta tusta'mar wala tunkahu al-bikr hatta tusta'zan ba a aurar da bazawara har sai an ji umarninta an gane ku ita bazawara babanta da waliyinta ba za su tile su wajen aurar da ita ba har sai an ji yardarta wance wani da wani sun zo suna neman aurenki a ciki wa kike so da kanta za ta ce wani nake so daga cikinsu in ba ita ta yi bayani ba ko ta aiko a ce wani to ba za a aure mata aure ba ita ba zawara kira tana da wannan yancin shine hatta tusta amar hatta an ji umarninta an fahimta ita ba zawara haka shari'a ta bata wannan damar ita za ta ciza ta hura ta ce wani take so ta faɗa da bakinta sannan kuma a haɗu a aure masa aure amma ita kuma budurwa ita kuma sai an sanar da ita an fahimta ita sanar da ita za a yi shine tusta'zan sai an sanar da ita ita ba umarinta ake jirawa wance eh to wani zaman baki abinda za a faɗa mata kenan a cikin maneman ki akwai wani da wani da su zo amma mu mun fi yadda mun fi gamsuwa da hankalin wani shi zaman baki ba za a ci ta zaba ba saboda me hankalinta bai cika ba kisa dauko muku wani dan chaburu tsawon ku sake ya dinga wahalar da Allah wallahi amma ita bazawara akwai working experience a kanta taji ta gano ai in dadi ne ma taji in wahala ne ma taji to sai musulunci ya bata dama ta aiki da tunanin ta yi dama mai amfanin sama hankalin ka gane me mai kyau me mara kyau me zai cutar da kai me ba zai cutar da kai ba ina amfanin hankali a cikin kai taje ta gano ita zaba da kanta amma ita budurwa bata da hankali sai aka ce iyayenta waliyanta su sanar da ita wance eh za daura miki aure nan da bayan sallah amma wani zaman baki an fahimta to ya za a gane ta yadda ya za a gane ta gamsu da wanda za a bata din to shine malamai suka faɗa hanyoyi da yawa daga cikin hanyar in ta yi shiru musamman yan matan da masu kunya amma banda na yanzu wance eh to babanki ya ce wani za a baki in ta yi shiru shikenan kawai ta gamsu an fahimta wa'ansu kuma suka ce in ta yi kuka ake ganewa ta yi kuka ko kuma an ce wance wani za a baki ta fashe da kuka sai ku ce me ku ce ba ta so ko to malamai sun ce ba haka bane sai a ji a samu hawayenta a taba aji idan an ji hawayen sanyi ne da shi to tana so idan an ji da dimi-dimi hawayen to ba ta so wannan duk malamai sun yi wannan bayanin a rubuce so daga kukan mace kar ku ɗaukar kukan ne ba ta so akwai kukan son sai suka ce a taba hawayen aji idan hawaye mai dumi ne to da alama ba ta son mutum amma hawaye sanyi karayi to tana so to ta wannan hanyoyi ake ganewa an bayin ai musulunci ba abin da ya bari mutane saboda ka sanar da ita shine ka'idar aurar da ya budurwa ba zaura kuma a ji lafazinta a ji umarninta an fahimta qala ya rasulullah wa kaifa iznuha sai suke ce ta ya za a sanar da budurwa ta ya za a gane ta yadda sai ce an taskuta kai shiru wance eh babanki ya ce ya faɗa miki a samarinki wani za a aura miki in ta yi shiru shikenan ta yadda kawai asukutu ridan haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba da zamu tsaya akan sa ko hadisin Aisha radiyallahu anha na Aisha take cewa qalat ja'at imra'atu rifa' al-qurzi matar rifa' al-qurzi tazo ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tazo wajen ma'aikin Allah tace da shi kuntu inda rifa' al-qurzi fadallagni fabatta talaqi tace na kasance mata ce ga shi wannan rifa'a al-qurzi sai ya sake ni kuma sakin da ba komai shine dalaqul batta kenan kamar saki uku haka ko sakin da aka je aka yi layani misali ya sake ta sakin da ba komai tsakanin su sai ta yi wani aura fatazawwajtu ba'dahu ita ke ta bayan ya sake ni na kammala idda sai na aure Abdurrahman bin Zubair sai na aure shi a matsayin miji na biyu kenan amma wa inna ma ma'ahu mislu hudubati thawbi wannan kuma kinaya ce ke da ce manzon Allah shi kuma wannan mijin nawa na biyin wallahi matsalarsa kamar a ce ba namiji bane al'aurarsa kamar madaurin zani shine hudubati thawb kamar madaurin zani abu dai da bashi da kwari yawa bashi da kwari wannan kinaya ce ta faɗa wa manzon Allah wannan tace mijinta na biyu ta aura gashi an fahimta iya da mislu hudubati thawb kamar kace al'aurarsa ba mai ƙarfi bace kamar jelar zani ta kada jelar zanin ta ma a gaban manzon Allah take nuna masa fa ta basama rasulullah manzon Allah sai ya murmushi an gane ko kun san mace in dai ba ta san mutum ba abin da ba ta faɗa masa in dai ba ta so ko kuma a ta fi gamsuwa ta koma gidan mijinta na baya an ce ba za ta koma ba sai ta yi aure tsakani to ita ta san irin yadda za ta kashe wannan auren in dai tana san gidanta na baya an fahimta wakala sai manzon Allah ya ce da ita a turidina an tarji'i ila rifa'a kina son ki koma gidan mijinki na baya ne an bayyana kina son ki koma gidan mijinki na baya ne ki fatar wannan magana kina son ki koma gidan mijinki na baya qala sai manzon Allah ya ce duk da kina so ma ba zai yiwu ba hatta tazuki usailatahu wa yazuu usailataki har sai kun kwanta kwanciyar aure ke da mijinki na biyun ya san ki a ya mace kin san ya dalan miji sannan in Allah ya kawo kaddaran rabuwa wata daban kuka rabun sannan ko zaki ya koma gidan mijinki da baya qalat sai ta ce wa abubakar indahu a lokacin zaina abubakar yana gun manzon Allah wa khalid bin sa'id bil babi yantaziru an yi uzana lahu akwai khalid bin sa'id iya tsaye bakin kofa iya jira manzon Allah ya masa izini fanada sai manzon Allah ya kira yace ya ababakrin ya ababakar ala tasma'u ila hazihi kin baka ji abin da wannan take faɗa ba baka ji ta ba ma tajharu bihi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake bayyana gaban manzon Allah manzon Allah har ya gano cewa kai so take ta kashi auren ne ta koma gidan tsohon mijinta yace to musulunci bai baki dama ba har sai kun kwanta kun yi zaman auren gaske da ke da wannan sabon mijin naki in kun yi zaman auren gaske in har Allah ya kawo kaddara rabuwan ya sake ki daga bai zaki ya koma gidan wancan amma rufa rufa irin auren kashe wutar nan to bai halatta ba an bayyana nan to wannan shine insha Allah za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba muradin sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ya dora mu tabarki madaidaici muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu wani lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin bukatunmu ya rabbal alamin duk abin da muka sa a gaba na bukata Allah ta'ala ya biya mana shi abin da ya doso mu na shari da kuma abubuwa marasa dadi Allah ta'ala ka kiyaye mu ka tsare mu ya rabbal alamin Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana addinin Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka tsare mana mutuncin iyalan mu Allah ka tsare mana rayuwar mu ya rabbal alamin Allah duk abin da muke fata gare ka na alkhairi Allah ka hada mu da shi abin da muke tsoro na shari ya Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ta marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk inda majinyata mu suke gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya da imani Allah ta'ala wannan kuncin rayuwa da yake ciki Allah ya kawo mana karshen sa Allah ya kawo sanadin karshen sa ya rabbal alamin Allah kai ne ala kulli shay'in qadir ba abin da yafi karfin ka ya Allah ba abin da ya gagare ka ya Allah Allah ta'ala duk abin da yayi zafi maganin sa kai ya Allah Allah ka sassauta mana wannan rayuwa duk kuma wanda da hannunsa irin wannan kuncin rayuwa da al'umma suka fara Allah kai mana maganin sa ya Allah in mai shirya ne Allah ka shirye da shi in kuma wanda ba zai shiryu bane Allah kai maganin sa Allah ka dauke mana miyagu a wannan kasa masu niyyar azabtar da bayanka ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu kammala lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka biya bukatunmu na alkhairi Allah da ya asasa wannan masallaci Allah ya karba do'in sa da ayyukan sa na alkhairi mahaifansa da namu Allah ya jigan su Allah ya gafarta musu zuriyar sa da tamu Allah ta'ala ya musu albarka Allah ka shirye da su hanyoyin sa na kasu Allah ya inganta musu su Allah ka karba ayyukan sa namu duka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka maida kowa gida lafiya wanda suke hidima ga addini Allah ka saka musu alkhairi immediate mu da suke fama Allah ta'ala ka ainihin tabbatar da su akan wannan aiki Allah ta'ala ka sa su lafiya su gaba lafiya kuma ka musu albarka